بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سعدوا وأن مجلسنا فسر القرآن بجرمة وأن مسلاتي ميتارا البركة مسلاتي إلمي تروست إسلامي سنتا أنا قرم مدوغر جهر برنو yawmana muna yammacin 15 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da 4 ga watan 2 watan 3 ko shekara ta 2026 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki idatar da mu. Aya ta ƙarshe da muka kai muka tsaya kai ita ce aya ta wato 46 ko yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 47. Fadin Allah subhanahu wataala qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Kafin akwai tambihi ko da sanarwa, tambihin wani dan uwa ne ya faɗa mun a yi wa limamai tambihi a kan abin da ya shafi nutsuwa a cikin sallah. A yake limamin su an zo ana sallah, idan an zo wato ya yi sujada, su idan sun yi sujada kafin wani sa ilimin maka kafin su yi subhanar rabbi al'ala shi ko ya riga ya dogo, to ma'ana akwai sauri da gaggawa a cikin sallah. To shi ke shi yasa yake cewa a fadakar da limamai a samanta masu nutsuwa a cikin sallah. Bayan kalmar shahada babu abin da yake da girma, rukuni da yake da girma kamar sallah. To shasa awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah, rukun abin da za a yi wa mutum hisabi a kansa gobe kiyama ita ce sallah. Kuma sallah wato sai da aka wato aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama, tukunna Allah ya farlanta mishi sallah, Allah ya bashi sallah, babu mala'ika tsakaninsa da Allah subhanahu wataala, kai tsaye ya karbi sallah daga gurin Allah subhanahu wataala. Wannan kada ya isa ya nuna maka girman sallah. Kuma idan liman zai yi sallah zai wa mutane sallah shi ne jagora, inna ma ju'il al-imamu liyutamma bihi, kuma wannan mas'uliyya ce aka dora masa, nauyi ne aka dora masa, shi jagora ne, da shi ake koyi. Wannan kuma amana ce, dole ya mai da hankali ya tabbatar da cewa abin da zai yi wato duk abin da ya kamata a yi shi a cikin sallah a yi shi, domin sallah ta inganta a samu ladar da ake so. Babu shakka ba a so a tsawaita, ba so a tsawaita a takurawa mutane kuma da musulma mai suke yi. In kana so ka cika ta sunna sosai ka samu lada cikakkiya, in kana sallah kai kadai sai ka yi wannan din, amma kana mutane limanci ka sassauta. Kuma wani sa ku ba a so kuma a sassauta a wuce iyaka, za ka tarar da musulma man musamman idan ana karanta a sirrance, kai kafin ka karanta fatiha su sun gama karanta fatiha. Wasalin da sauri kake amma sai ka ji sauri kaka wato karatun fatiha, addu'a wannan bai dace ba. Dole a cika ruku'u da sujada a samu tuma'anina aqallu ma yajibu, dole a samu wannan. In ba samu aqallu ma yajibu na tuma'anina ba da itidali, kun ga sallama ba ta yi ba, tunda rukuni ne at-tuma'anina tu farali ne ko al-itidalu farali ne. Kuma aka rasa farali a cikin sallah, kaga an rasa an rasa sallah kenan. Kuma idan ana sallah jami'i, liman baya daukewa mamumi farali, idan baka rukun ka bai cika ba, liman zai duke maka? Ba zai duke maka. Idan sujudar ka bata cika ba, liman zai duke maka? Ba zai duke maka ba. Saboda haka liman ya tabbatar da cewa zai yi su ruku'i ta yadda zai tabbatar da cewa mamu za su yi ruku'i, za su samu tuma'anina ana da akalla wanda yake farali. Idan ya je sujada ya nutsu, ya ba da lokaci ta yadda zai tabbatar da cewa duk mamu, duki mutane da yawa a bayanka, wani kana tafiya zai bi ka, wani kuma can ya dan makara kafin ya je, to ka tabbatar da cewa idan ka yi sujada duk mamu sun yi sujada kafin ka dago daga sujada. Ana fahimta? To ana da akalla dai mutum wato zikiri da ake a cikin ruku'u, zikiri da ake a cikin sujada guda uku nan ana da akalla mutum ya yi wannan. Wani sa'ili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana makarawa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. In zaka yi a natse, to duk wanda yake tsaye zai samu sujada. Ana bayyana wato rukunin nan zai iya samu, amma kai subhana rabbiyal a'la sau daya ko sau uku maka yi da sauri, liman ya mamum yana zuwa yana aje sujada, yana aje kansa goshinsa, kai ka riga ka dauko, kaga wannan bai dace ba. Saboda haka sallah ta farali, sallah ta nafila, to duk wato hanutsu ai ibadan nan yadda ya kamata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta sallah ta nafila yana tsawaita ruku da sujada a ciki. To in kai sauri ka gama sallah, ka sallah me za ka yi? Ira za yi. Duk salloli guda biyar waɗanda suke farillai, asubahi, azhar, al'asr, maghrib, isha'i, in ma ka yi daidai ka cika farali, ka cika sunna, ka cika mustahabi, duk ka tattara su, sun wuce awa biyu, awa uku, wasu kai mamu gida a cikin awa 24, in ka bai wa sallah awa uku mi asararka. Kuma samun lada, ana samun lada ne gurgudan yadda mutum ya cika ruku'u, ya cika sunnoni, wa ya cika farillai, ya cika sunnoni, ya cika mustahabbai, wanda ya nutsu a cikin sallarsa. Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un, masu kaskan da kai, masu nutsuwa, masu tawali. Saboda haka yana da kyau limamai su zamanto abun koyi. To gurgurdan yadda ka inganta sallah, gurgurdan samun ladarka, to za ku zo ku yi sallah masallaci mutum 100, mutum 200, amma dukkanin ku za ku samu ladan jami'i, amma wani kuma ladarsa zai dara na wani. Tunda manzon Allah kisa mutum zai yi sallah kila ya samu kashi 1:10, kashi 1:9, kashi 1:7, kashi 1:9, hakan nan dai, 1:8, hakan nan, 9, 8, 9. To gurgudan yadda ka inganta a sallarka. Saboda haka muna kira liyan limamai su kiyaye wannan, su tsare martaba ta limanci ta amana da Allah ta'ala dora musu. Akwai ne limami a wani masallaci, wai saboda saurinsa mutane suna buga misali, suna cewa ko ka kama rigarsa ko ka shiga masallaci tare da shi sai ka rasa raka'a ɗaya. Ko kama rigarsa ko ka shiga masallaci tare da shi sai ka rasa raka'a ɗaya. Ga wannan misali suke bugawa mai na sauran sallarsa. A garin akwai masallatai ma ana yin shiga da alwala. Kun san shiga da alwala? Ina wasu yara yanzu ba su sani ba. Ba za ku san shiga da alwala ba.
Ina sallabi gawa ke cewa.
Shiga da alwala ko ne? Akwai fijo ko? 5-4 ne ko 5-5 ne? 5-4 ba? Suna dokan fasinja musamman irin zuwa Kano, suna da gudun bala'i, har gasa suke tsakaninsu, gasa suke da haka, da yawa sun yi hatsari sun mutu, wasu idan wasu sun taka titir ba sa ɗagawa. To akwai durobi da suke wannan. To dama za ka shiga wannan mota sai me? Ka shiga da alwalarka. Ba mamaki za ku mutu a hanya, in ka mutu da alwalarka. to ana kiran wadannan motoci shiga da alwala. To akwai masallatai idan azumi ya jo suna sallan tarawihi ana kiran su shiga da alwala. To sabon sauri ko sai ka kiran wannan masallatan an cika saboda sharrin shaidan an cika. Dufa idan aka tarawihi da ake a garin na galibi in ba daga babayen nan ba ai da can alamtar nasi ne ba daga babaye ne wasu masallatai suna karanta izu biyu wasu kuma suna karanta izu daya. To amma duk da haka aka tsawaita aka tsawaita ya wuce minti 40 awa daya akwai ne ana kai awa daya nan kuna kai awa daya na masallaci kuna kai ba to in ma awa daya in ma awa daya me matsala ce galibi masu kukan cewa ana tsawaita sallar nan ba suna hira awa uku awa huɗu ba sa cewa an tsawaita hira ko kana neman abun duniya ka ji ka shiga layi cikin rana ba kana jiran awa biyu awa uku yanzu in rabiyan abinci da aka yi na kwanan nan mutane sun shiga layi a rana wani ya wuni amma duk daga ba sa kuka inda ire-iren su zaka zo kai sallar tarawihi minti 40 dace kai wannan yana tsawaita sallar. A duk wannan ta nan ne mutum zai gwada imaninsa. Za ka gwada imaninka yaya kake girmama Allah in kana girmama Allah ba za ka ji cewa ana tsawaita sallah ba in ba ya wuce iyaka ba da zai minti 20-30 ka ji a takure kake kana cikin kunci hankalinka ya tashi kana cikin damuwa duk wannan alama ce ta raunin imani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake cewa Bilal? Arihi nabiha ya Bilal ki kira sallah mu shiga cikin sallah mu samu hutu a cikin sallah manzo Allah yake samu hutu. To amma kai in kana cikin sallah baka samu hutu sai kana wajen sallah ne kake samu hutu kamar cikin imaninka. To yana da kyau limamai a takaice wato su tsare mutuncin sallar nan a cika sallah don a samu cikakken lada. To Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu.
Amin.
Na. Qala rabbi.
A'udhu billahi minash shaitan.
Akwai neman ta sanarwa? Duk shekara muna zuwa gidan yari. Gidan wato correctional center. Da prison ake cewa yanzu an canza zuwa gidan gyara hali. Aka haife dace ai ko? Na. Dama ita ce manufar a gyara halin mutum. To jan lokacin mariga Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ƙara masa rahma aka fara wannan abin kuma aikin nan alkhairi bai kamata a bari ba mu shekara muna zuwa shekarun baya mukan aka sanar tun da wuri don a bada taimako amma daga baya da yake center tana da wuya sosai muka da dakatar da neman taimako amma yan wasu ka bada shawarar cewa aikin nan alkhairi a sanar duk wanda yake da abin da zai kawo sai ya kawo riga ce abinci ne ko kudi ne ko mai abin da ya sauka nan da kwana biyu uku insha Allah za mu je sai a kawo a ba in gobe jin masallaci sai a hada kai ko Qur'ani ne ko littafai na addini musamman riguna suna bukata wani an rike shi shekara 10 wani shekara 20 ma yana nan wani shekara 10-10 suna nan wani shekara 3 wani baya da mutane in wanda suke zuwa masa ziyara to suna bukata a taimaka musu a tallafa musu wannan ma nau'i ne na da'awa tunda an ji ana musu wa'azi ana fadakar da su wasu ma ba sa sallah idan an jaya musu wa'azi sai su koma sallah wasu ma ba sa azumi idan an jaya musu wa'azi sai su koma azumi ka abin tausayi ne mutum ya yi laifi an ji an tsare shi an raba shi da jama'a shi ba jin daɗin duniyan ba kuma a ci addinin ma babu haka akwai damuwa to waɗannan mutane abin tausayi ne. To ya kamata a tausaya musu a tallafa musu aiki ne na lada muna fata in wa insha Allah wanda yana da niyya sai kawo abin da zai kawo ya ba yan kwamiti Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu zuwa ga aikin alkhairi
amin
ya karba mana kyawun ayyuka mu kurakuran mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana na bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
الله تعالى يجي قال ربي قال النبي نوح يجي ربي يا أبنجي إني أعوذ بك ni ina neman tsaranka an as'alaka da tambaye ka ma laysa li bihi ilm amma ba ni da masaniya akai wa illa taghfir li idan baka gafarta min ba wa tarhamni kuma baka tausaya min ba akun zan kasance min al-khasirin daga cikin wadanda suka yi asara. Ayoyin da suka gabata annabi Nuhu alayhi salam yayi ijtihadi ya roki Allah, Allah ya kubutar da dansa ya amfani da zahirin wa ahlaka kuma abin da Allah ta'ala yake nufi da wannan ahlaka iyalansa waɗanda sun yi imani da shi, amma ɗan sakan an wanda bai imani da shi ba bai shiga cikin wannan ba. To saboda haka Allah ta'ala ya ce da shi inni a'idhuka ni ina gargadanka an takuna minal jahilina kada ka zama daga cikin jahilai. To anan annabi Nuhu alayhi salam ya bayyana gare shi abin da yayi kuskure, ijtihadin da yayi yayi kuskure. To da Allah ta'ala ya fadakar da shi abin da yayi ba daidai bane, dama kamar yadda muka yi bayani annabawa za su ijtihadi kuma idan suka yi kuskure Allah ta'ala baya kyale su. To Allah ta'ala ya fada masa kuskuren sa dan take sai ya roki Allah qala yaji rabbi ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsaranka an as'alaka an tambayeka ma laysa li bihi ilm abin da ba ni da masaniya kai ma laysa li bihi ilm abin da ba san cewa daidai ne ko ba daidai ba. Ijtihadi ne dama idan ka ijtihadi ta yi ka dace ta yi ba za ka dace ba. To ya Allah daga yau ka kare ni kada in tambaye ka abin da ban san cewa daidai ne ko ba daidai ba. A wannan ayar a wannan wato zance na annabi Nuhu alayhi salam ana fahimtar cewa wato nan take da sauri ya koma ga al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wani jinkiri ba. Kuma annabi Nuhu alayhi salam ya nuna tawadu'i, ya nuna ladabi da yace inni a'udhu bika ina neman tsaranka. Ana fahimta bai ce inni atubu ilaika ba. Akwai bambanci tsakanin inni atubu ilaika da kuma inni a'udhu bika. In yace inni atubu ilaika ina tuba zuwa gare ka, kaga anan bai nemi agajin Allah ba. Amma da yace inni a'udhu bika ni ina neman tsaranka ya Allah ina roƙonka ka kare ni, kaga ya maida al'amari zuwa ga Allah. Ya nuna cewa a karan kansa ba zai iya ya tsare kansa ba sai ba idan Allah ya taimaka masa. Ana fahimta wannan yana nuna cikakken sanin Allah subhanahu wataala. Dama haka tafarkin annabawa yake, kamar yadda kwanakin baya muka yi bayani a dukkanin al'amuransu suna maida al'amuransu zuwa ga Allah subhanahu wataala. Ba sa jin cewa sun kai wani matsayi, ba sa jin cewa suna da wani matsayi, to kullum suna kaskantar da kai, suna kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To shi yasa yace inni a'udhu bika ya Allah ni ba ni da wata dabara, na yi kuskure kuma ina neman ina roƙonka ina neman agajinka ka kare ni ka tsare ni kada an koma an fada cikin tambayar abin da bai dace in yi tambaya a kai ba. Ana fahimta wa illa taghfir li ya Allah idan baka gafarta min ba wannan kuskuren da nayi abin da ya wakana daga gare ni, na tambaye ka abin da bai kamata in tambaye ka ba, na ijtihadi na roƙa wa ɗana wanda yake kafiri na roƙe ka gafarta masa ku fitar da shi, ɗana wanda yake kafiri bai imani da ni ba, idan baka gafarta min wannan kuskuren ba ya Allah wa tarhamni kuma baka rahamshi ni ba da karbar tubata, ka gafarta min zunubina kuma ka rahamshe ni ka karbi tubata kuma ka yadda da ni. Malamai suka ce anan annabi Nuhu alayhi salam ya gabatar da gafara akan wato rahama saboda sai idan Allah ta'ala ya wanke ka da zunubanka, ka zama to baka da zunubi, sannan ne Allah zai tausaya maka yadda da kake samu matsayi a gurin Allah subhanahu wataala. Da zunubi tare da kai, da zunubinka ba wanke ka ba, ba za ka samu matsayi a gurin Allah ba. Ana fahimta? Dole sai idan an wanke ka ya zama to baka da zunubi, sannan ne me Allah zai tsita da kai ya samu ka samu matsayi a gurin Allah subhanahu wataala, ka samu rahmar Allah, Allah a ya gafarta maka. To shine yace rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. To wannan kuma malamai suka ce ana fahimtar lada, ana karantar da mu ladabin tambaya, ladabin addu'a. Addu'a tana da ladabba, sai idan ka kiyaye su tukunna addu'ar ka za ta samu shiga daga ciki. Kada ka yi shishigi ka wuce iyaka wajen addu'a. Udu rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadi. Allah ce baya son masu wuce iyaka wajen addu'a. An fahimta? Misali ka rauki abin da yake mustahil, ku ce ya Allah ina roƙonka ka mai da ni mala'ika. Wannan baya daga cikin sunnar Allah, abin da ya saba wa sunnar Allah. Kuma mace ta ce ya Allah ka mai da ni namiji, ko namiji ya ce Allah ka mai da ni mace. Ko mutum ya roƙi abin da Allah ta'ala ya haramta, ya Allah ina roƙonka ka sauƙaƙe min yin zina. Ka wannan haramun, ya roƙi abin da yake haramun ne. Kuma ba gaira ba dalili saboda zalunci, ya Allah ka kashe wani, ba abin da ya maka. Ka wannan ka wuce iyaka. Ko kuma abin da yake kana da kokonto a kai, daidai ne ko ba daidai ba ne, ya dace ko bai dace ba, na mame kada ka roki Allah subhanahu wataala. Duk abin da za ka roki Allah ya zamana ka tabbatar da cewa abu ne wanda yake halal, an halalta maka. Ba a so shishigi a cikin addu'a. Wannan yana daga cikin ladubba na addu'a. Sai Annabi Nuhu alaihi salam yake cewa wa illa taghfir li, idan baka gafarta min kuskure na ba, wa tarhamni, kuma baka rahamshe ni ba, to abin da zai faru gare ni ga zunubi baka gafarta min, ko baka tausaya min ba, akun zan kasance minal khasirin, daga cikin waɗanda suka yi asara. Sai gobe kiyama in tashi a tutar babu. Wa yake barin wannan? Awwalur rusul ba. Kuma ulul azmi na rusul shi yake fadin wannan, saboda tsananin sanin Allah, saboda tsananin tsoron Allah. To amma duk wanda yake bai san girman Allah ba, sai ya dauki al'amarin kiyama abu ne mai sauki, abu ne mai sauki. Amma duk sanda kana ƙara imani, kana ƙara sanin Allah, kana ƙara fahimtar girman al'amarin Allah, kana ƙara tsoron Allah. To shi yasa annabawa suka fi kowa tsoron Allah. Kuma cikin mutane ma aka ce innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Me yasa? Saboda sun fi sauran jama'a mai sanin Allah. Da muka ce al-khashiya, tsoron Allah tare da ilimi shine al-khashiya. To Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya girman Allah zakatun mu, ya kara mana tsoron sa. Kila ya nufi
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.
قيل أكتي يا نوح يا كينوح اهبط كسوكا بسلام منا tare da aminci daga gare mu, wa barakatun alayka, da albarkatu a gare ka, wa ala ummin imman ma, kuma akan al'ummu wadanda suke tare da kai, wa ummun, wasu al'ummun kuma sanumatti'uhum, za mu jiyar da su dadi, thumma yamassuhum minna azabun alim, sannan azaba mai radadi za ta same su, azaba mai radadi daga gare mu za ta same su. To anan bayan Allah ta'ala ya halakar da mutanen Annabi Nuhu alayhi salam, wastawat alal judi, jirgi ya tabbata akan dutse, to shine Allah ta'ala komai ya lafa, shine Allah ta'ala ke fada wa Annabi Nuhu alayhi salam ya sauka. Ya Nuhu ya kainu ihbit, sauka daga ina? Daga jirgi kenan. Wasu malamai suka ce daga dutse, amma wasu malamai abinda suka ce abinda yafi zahiri shine su sauka daga jirgi su fara rayuwarsu. Amma ta yaya za su sauka? Wani garanti Allah ta'ala ya ba su? Idan sun bar jirgin wace irin rayuwa za su yi? To shi ne Allah ta'ala ce bi salamin minna. Albaba suka ce lil musahaba, ma'ana aminci yana bin ku, tare da aminci, kuna cikin aminci, minna daga gare mu. Wasu malamai suka ce salam ma'ana ma'ana tahiyya, tare da gaisuwa daga gare mu. To amma babu abin da zai hana dukkanin ma'anomin su shiga ciki. Ai gaisuwar ma ai shi ne ai salam ba, salam ai sallama, sallama shi ne ai tahiyya shi ne salam, salam shi ma ainihin sallam, salam na ai aminci ne. Assalamu alaikum, aminci ya tabbata gare ka, ma'ana cikin aminci da kwanciyar hankali da walwala babu tashin hankali. Dama ai tun farko annabi Nuh alayhi salam me yake wa mutanensa, wa qala rakabu fiha bismillahi majraha wa mursaha, jirgin zai gudana da sunan Allah, zai tsaya da sunan Allah. Gashi jirgin ya tafi da sunan Allah, ya tsaya da sunan Allah, kuma da aka ce da su su bar jirgin, aka ce da su cikin aminci, ma'ana idan sun sauka daga jirgin ba wani bala'i da zai same su, ba wata masifa da za ta same su, babu tashin hankali. Kafirai da suke masa isgiri suna cutar da shi, don Allah ta'ala ya halakar da su bi salamin minna. Kuma wannan aminci Allah ta'ala ya ce daga gare mu, minna daga gare mu. Kuma aminci daga Allah shi ne aminci na hakika. Idan Allah ta'ala ya baka aminci, babu wanda ya isa ya kwace baka wannan aminci. Idan Allah ta'ala bai baka aminci da zama lafiya ba, babu wanda ya isa ya baka. Shasa idan muka yi sallama daga cikin azkar da ake yi, Allahumma anta salam wa minka salam, ya Allah kai ne aminci. Assalam yana daga cikin sunayen Allah, ma'ana kai ne kake bada aminci. Ko kuma ya Allah ka tsarkaka daga duk wani aibi, daga duk abin da ke bai dace ba. Kuma wa minka salam, aminci daga gare ka yake, ya Allah kai ne kake bada aminci ga babu aminci. To a nan aka baiwa annabi Nuhu alayhi salam tabbaci saukar da zai yin nan, kada ya ji cewa ko zai gamu da wata fargaba, ko zai gamu da wani tashin hankali. Babu fargaba, babu tashin hankali, babu kuncin rayuwa, za su yi rayuwarsu cikin kwanciyar hankali. Wa barakatun alayka, da kuma albarka a gare ka, ma za mu baka albarka, za ka samu albarka a rayuwar da za ku yi a nan duniya. Albarka ita ce kasratul khairi, yawan alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala wato zai sa albarka a rayuwarsa. Daga cikin albarka da Allah ta'ala zai musu, za su hayayyafa, Allah ta'ala zai ba su wadata, Allah ta'ala zai hore musu ababe na rayuwa. Tunda a lokacin an halakar da komai, aiko dabbobi ma an halakar da su, sai waɗanda ya ɗauko tare da su abubuwa na amfani, duk Allah ta'ala ya halakar da su. Shuka an halakar da su, babu abin da aka bari a ban kasa. To idan sun so ba wace irin rayuwa za su yi, ta Allah ta'ala shi ne ba su tabbaci rayuwar da za ku yi. Kada ku tada hankalinku, duk abin da kuke bukata na rayuwa za hore mu, abinci ne, gona ne, komai. Wa barakatun alayka, tare da albarka a gare ka. Kuma ba a kanka kadai ba, wa ala umamin mimman ma'ak, kuma albarkar za ta shafi al'ummu da suke tare da kai. A nan wa ala umamin mimman ma'aka, wasu malamai suka ce wa ala umamin mimman ma'aka min zurriyati man ma'aka, albarka za ta shafi zuriyar waɗanda suke tare da kai. To in dai albarka za ta shafi zuriyar waɗanda suke tare da shi, kun ga wanda suke tare da shi min babi kenan, min babi aula kenan. In dai har zuriyarsu za su samu albarkar rayuwa, to waɗanda suke tare da shi min babi aula. To malaman da suka fassara da haka sun lura da cewa ma'anar umam jama'a, umma, umma kuma jama'a masu yawa, wanda gari ne ya hada su, ko kabila ce ta hada su, ko addini ne ya hada su, wani abu ne ya hada su. Kuma sai jama'a da yawa tukuna ake musu ne umma, ba ma umma daya ba, umamun al'ummu, ka suna da yawa kenan. Amma kuma waɗanda suke tare da annabi Nuhu alayhi salam suna da yawa, wa ma'amana ma'ahu illa qalil, to saboda haka abin nufi anan ba waɗanda suke tare da shi ake nufi ba su ba kawo su ba dama su ai tabbas alherin zai taba su yanzu maganar da ake yi hatta zuriyar su ma daga cikin albarkar da Allah ta'ala ya musu daga cikin gata da Allah ta'ala ya musu hatta zuriyar su su ma za su samu wannan albarka amma zuriyar su waɗanda sun yi imani wanda sun kafirce ba za su samu wannan albarka ba ana fahimta wasu malamai suka ce a'a wa ala umamin mimman ma kuma albarka za ta shafi al'ummu da suke tare da kai wanda suke tare da kai ne to amma ya aka yi duk da cewa su ɗan kalilan suke ba su da yawa Allah ya kira su al'ummu shi ne suka ce saboda la'akari da zuriyar da za a samu nan gaba masu yawa to alai hal dai abin nufi anan albarkar da Allah ta'ala ya yi wa annabi Nuhu alaihi salam matakin farko ya shafi annabi Nuhu alaihi salam kansa an fahimta sannan kuma ya shafi waɗanda suke tare da shi sannan kuma ya shafi zuriyarsu waɗanda sun yi imani da shi annabi Nuhu alaihi salam Allah ya karantar da shi kafin su soka ya yi addu’a Allah ya sokar da shi a guri mai albarka an fahimta fa idza stawaita anta wa ma'aka ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najana min al-qawmi adh-dhalimin idan kuka daidaita kan jirgin ruwa kai da waɗanda suke tare da kai to ku ce dukan yabo ya tabbata ga Allah da ya tserar da mu daga mutane azzalimi sannan wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya Allah ka saukar da ni a guri wanda yake mai albarka an fahimta to shine Allah ta'ala yake ce masa ya Nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak daga cikin wato albarkar da Allah ta'ala yayi wa annabi Nuhu alayhi salam kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin wata aya waja'alna dhurriyyatahu humul baqin وباركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين كما يدعى الله تعالى بسلام منا وبركات عليك وجعلنا ذريتهم الباقين مكسنيا ذرية السار سوني ودن نسك سورا ديوار كما لمن تفسيري سنت في أكن تيوا النبي نوح دمجع ننسى ودن نسك تاريد شعر جلجي دسك قومت ban kasa suka fara rayuwa su waɗanda suke tare da shi ba su hayayyafa ba ayansa guda uku ne kawai suka hayayyafa Ham da Sam da Yafet duk zuriyar da aka samu tun daga kan annabi Nuhu har zuwa yau daga zuriyar annabi Nuhu to shi yasa Allah ta'ala ce wa ja'alna dhurriyyatahu humul baqina su kare suka saura sauran jama'a ba su hayayyafa ba haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wasu wasu suka ce a'a wannan bai nuna cewa sauran mutane waɗanda suke tare da shi ba su hayayyafa ba su ma sun hayayyafa amma irin albarkar da zuriyar annabi Nuhu suka samu saura ba su samu ba ta hanyar ayansa guda uku an fahimta to nan Allah ta'ala ce barakan alaihi mun masa albarka salamun ala nuhi fil alamin amince tabbata akan annabi Nuhu alaihi assalam to bisa ga fassara ta farko cewa duk mutanen da aka samu bayan annabi Nuhu alaihi salam ta hanyar ayansa guda uku ne to anan wasu malamai suna kiransa suna kiran annabi Nuhu alaihi salam al-abu thani baba na biyu baba na farko waye annabi adam duk zuriya bayan annabi adam har zuwa kan annabi Nuhu daga zuriyan waye annabi adam bisa ga fassara ta farko duk zuriya bayan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa yau daga zuriyan waye annabi Nuhu alaihi salam saboda haka shine baba na biyu wasu ma suna kiransa Adam al-Asghar karamin Adam ko Adam karami an fahimta kuma daga cikin albarka da Allah ta'ala ya yi wa annabi Nuhu alaihi salam bi salamin minna wa barakatin alayka Allah ta'ala yake cewa wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab da hakika mun aiko da annabi Nuh da annabi Ibrahim alayhi salam a matsayin manzanni waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata kuma muka sanya annabta a cikin zuriyarsu. Malamai suka ce duk annabin da ya zo bayan annabi Nuhu, kafin annabi Ibrahim, zuriyar annabi Nuhu ne. Duk annabin da ya zo bayan annabi Nuhu, kafin annabi Ibrahim, daga zuriyar annabi Nuhu alayhi salam. Domin kafin annabi Ibrahim akwai manzanni irin su Hud, irin su Salih, duk kafin me? Kafin annabi Ibrahim ne. Haka nan kuma duk annabin da aka samu bayan annabi Ibrahim alayhi salam, duk daga zuriyar waye? Annabi Ibrahim alayhi salam. Daga cikin su sayyidul khalqi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kawan duk yana daga cikin me? Albarka da Allah ta'ala ya yi wa annabi Nuh alayhi salam. Ko bai samu wannan albarka ba, sai da me? Sai da ya yi haƙuri, an cutar da shi, an ƙaryata shi. Ya yi haƙuri, yana da'awa wajen shekara 950, to shi ne Allah ta'ala ya saka masa da wannan. Man jadda wajad walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bayan da za a yi ta sha wahala saboda tabarkin Allah, saboda ɗaukaka addinin Allah, in ka yi da kyakkyawar aniya, babu yadda za a yi, Allah subhanahu wa ta'ala ya kyale ka. Shi ne barakatun alaika wa ala umamin, akan al'ummu. Haka nan albarka za ta shafi al'ummu, mimman ma'aka, wanda suke tare da kai, ko kuma zuriyar waɗanda suke tare da kai. Wa umamun, wasu al'ummu kuma, sanumatti'uhum, za mu jiyar da su daɗi. Wa umamun ma'ana waɗanda suka kafirta, bisa ga cewa wa umamun mimman ma'aka, zuriyar waɗanda suke tare da kai ake nufi. To kaga a cikin zuriyarsu za a samu waɗanda za su kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ko kuma ana nufi mimman ma'aka, waɗanda suke tare da kai, idan tafiya ta yi tafiya, hatta waɗanda suka yi imani da shi, za su juya me? Su kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala. Don Allah ta'ala ya tsirar da su, sun yi imani da annabi Nuhu alayhi salam, Allah ya tsirar da su. Wannan bai nuna cewa za su tabbata kan imani har su mutu, komai na iya faruwa. To almuhim dai abinda Allah ta'ala yake so ya nuna mana anan, wanda ya yi imani, ya tabbata kan imaninsa, ya samu albarka, ya samu aminci. Wanda kuma ya kafirce, in ma daga cikin waɗanda suke tare da annabi Nuhu, ko daga cikin zuriyarsu, Allah zai kyale su, su ji daɗi a wannan rayuwar ta duniya. Sanumatti'uhum, za su ji daɗi, su haihu, su samu arziki, samu matsayi, samu mulki, samu ɗaukaka a nan duniya. Amma kuma gobe kiyama, thumma yamassuhum minna adhabun alim, sannan gobe kiyama, wato wata azaba mai raddadi daga gare mu za ta shafe su. Ana Allah ta'ala zai saurara musu, in bai halaka su ba gobe kiyama, to lalle ko za su gamu da azabar Allah subhanahu wa ta'ala.
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
نعم كافي مش كفسر وانا آية ما لمسنا تتوناوا وان طوفان دا أكا سامو شين يا ماما يدد فادن دنيا قبالا كوكو ياسايا يعني قولن دا كوي متاني. Mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa ruwan ya mamaye duk duniya, hatta inda ba mutane, hatta inda ba mutane. To kai ai shi yasa ma Allah ta'ala ya ce wa annabi Nuhu alayhi salam ya sassaka jirgin ruwa don su hau su tsira, don babu wani gurin da aka bar babu ruwa. Kaga wannan shi yafi nuna zamantun mu'jiza. Wannan ya bi wato an bi nuna aya a ciki. Malaman tafsiri sun suna abubuwa da yawa na labarai, irin yadda jirgin ya tafi kwana nawa suka yi akan jirgin har ma wasu suke cewa jirgin sai da yaje tawafi a Kaaba kun ga rusun nan da yawa duk wanda malamai suna faɗa ba abin da mutum zai karyata ko zai kiskata ba kamar da muka faɗa menene abun darasi da me zamu doka wa'azi a cikin wannan kissa shi wannan yafi komai a baban darasi da za ka koya ko kuma daga cikin manyan darussa shiriya hannun Allah ce yawan bayani ba zai samu jin musulunta ya samu shiriya ba ko ka dauki tsawon lokaci da kana masa bayani wannan kadai ba zai samu mutum ya karbi shiriya ba shiriya ta Allah ce Allah subhanahu wataala shi yake baiwa shi yake shiryar da wanda ya so kuma shiriya ba a gadanta ba a gadon shiriya indai ana gadon shiriya kamata yi me dan annabi Nuhu ya zamanto yana daga cikin farko-farkon wadanda za su yi imani da annabi Nuhu alaihi salam haka nan matarsa ya kamata a ce tana daga cikin farko-farkon wadanda za su yi imani da annabi Nuhu alaihi salam kuma nasaba ba za ta kubutar da kai a gaban Allah ba ni dan wani jikan wani ba zai maka amfani ba man abda bi amaluhu lam yusri bi nasabu idan aikin ka ya mai da kai baya baka da imani baka sallah baka baka san Allah ba baka san manzon Allah ba ruwanka da addini amma kana alfahari ni kabilar mu kaza ni wani dan wani to wannan nasabar ba za ta kai ka gaba ba idan aikin ka ya mai da kai baya wannan aikin ka ne zai amfani wannan nasaba za ta yi amfani kaga da dan annabi Nuhu alaihi salam a ya tsira da matarsa a ta tsira ya sa babban manzon Allah Abu Talib ba hidiman da mai wa manzon Allah ba amma wannan bai sa ya kubo daga wuta ya zama dan aljanna ba saboda haka mutum kullun ya mai da hankali akan aikin sa shi yasa akwai kuskure mutum ya zo ne yana alfahari da wata hidima ko wani alfahari na kakanninsa da iyayensa mu ai garin mu kaza ne ina naka kakannin mu kaza ne ina naka bai duk garin nan ai mu ne muka fara kaza to ina naka a yau yau ina naka a yau yau me zaka nuna wa mutane kai innal fata man yaqulu ha ana da wa laysa al fata man yaqulu matashi na hakika wanda ya kai matashi a ce masa matashi shine ya ce ha ana da ni nayi ga nawa ga dukiyata ga ilimi na ga karatu na amma wanda zai ce kana abi da can kakana duk garin nan ba malami irinsa baba na ba mai kudi irinsa eh haka ne amma wanne amfani zai maka kai baka da sisi baka da toro duk garin nan ba malamin da ya kai baba na ilimi kakana ilimi ba abinda ka sani na addini wanne amfani zai maka saboda haka aikinka shine aikinka shine to Allah subhanahu wataala ya dace da mu kuma kamar yadda muka yi bayani lura da zuriya ƴaƴanka annabi Nuhu duba irin yadda ya tsaya shi ɗana ɗana har aka nuna mace abin da kai kuskure to ina koyi abin da kai ka san ba kuskure ba ne daidai ne haka Allah yake so kana yi wa ƴaƴanka na addu'a da tarbiyyarsu to Allah ya dace da mu tilka min anba'il ghaibi tilka waɗannan min anba'il ghaibi suna daga cikin labaru na gaibu nuhiha ilai muna yi maka wahayinsu ma kunta ta'lamu ba kasance ka san da su ba anta kai wala qaumuka ko mutanen min qabli hadha kafin wannan alqur'ani fasbir saboda haka kai hakuri innal aqibata lalle kikyawar makoma lil muttaqina na masu takwa masu tsoron Allah ne to ka wannan aya ita ce manufar ba da kissar annabi Nuhu alaihi salam tilka ishara wasu malamai suka ce zuwa ga kissa tilka kissa kuma aka ce tilka aka kai da nisa saboda nuna martaba da girman wannan labar kuma ta ce hadhi ba inda ba alqurani bane muka ce tilka matsayinsa ya kai yayi nisa yayi sama ko kuma tilka ayat wadancan ayoyi ma'ana wadannan ayoyi da suka kunshi labarin annabi Nuhu alaihi salam min anba'il ghaibi suna daga cikin labaran gaibi baka gani ba baka ji ba kafin nan baka karanta ba nuhiha ilayka muna baka muna maka wahayin wannan labarin kissar ko kuma muna maka wahayin wadannan ayoyi ma kunta ta'lamu baka sani ba baka sanna wannan labarin ba ba wanda ya sanar da kai baka karanta ba dan baka iya karatu ba kai baka karatu kai ummi wala qaumuka haka nan mutanen ka su ma ba san da wannan labarin daki bayani daki daki na annabi Nuhu alaihi salam kuma mutanen ka sun san da cewa kai baka san da wannan labarin lokaci guda muka yi maka wahayin labarin ka zo kana karanta musu inda sun san cewa kafin ka ce kai annabi baka san wannan labarai ba yanzu kuma lokaci guda ka zo kana karanta musu wannan labarai wannan dalili ne dake nuna cewa lalle kai annabin Allah ne da gaske wa lalle wannan alqur'anin daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala yake domin labaran da suka zo a cikin alqur'ani ya dace da labaran da suka sauka aka saukar a cikin littattafai da suka gabata Taurat da Injila saboda haka wannan alqur'ani yana wannan labarin na annabi Nuhu alaihi salam yana nuna cewa lalle alqur'ani daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala yake ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kafun ay maka wahayin wannan alqur'ani ko kafun a baka labarin ko ay maka wahayin wannan labari to indai ya tabbata labarin da muka baka wahayi ne daga Allah kai annabin Allah ne da gaske na haka ya tabbata fasbir saboda haka kai hakuri an fahimta ana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ai kaji dai irin yadda aka yi wa annabi kaji irin yadda aka yi wa annabi yayin shekara 950 mutane su suka yi su imani da shi dan sama ya ki imani da shi matar sama ta ki ta imani da shi saboda haka yau idan kai mutanen maka ya rasulullahi suka ƙaryata ka babu abin mamaki a ciki duka zo ka fara da'awa bai wuce shekara 10 shekara 5 ba yi hakuri ga wanda yi shekara 950 an ƙaryata shi amma yayi hakuri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kamar yadda ke wannan can manzanni suka yi hakuri kai ma kai hakuri ya rasulullah innal aqibata lalle kyakkyawar makoma lil muttaqina ga masu tsoron Allah makoma ta samun nasara a nan duniya makoma ta samu babban rabo a gobe kiyama a gidan aljanna ana fahimta kamar yadda annabi Nuhu alaihi salam ya yi haƙuri Allah ya bashi sa'a da nasara kuma ya rasulullah in ka yi haƙuri za ci gaba da da'awa Allah zai baka nasara suna ƙaryata ka suna cutar da kai wannan ba zai hana ka samu nasara ba kamar yadda yake irin yadda aka cutar da annabi Nuhu aka ƙaryata annabi Nuhu wannan bai hana shi samu nasara ba kai ma nan gaba za ka samu nasara ana fahimta innal aqibata lillahi kyawar makoma lil muttaqina ga masu tsoron Allah na masu tsoron Allah ne masu tsoron Allah su ne za su samu kyakkyawan makoma wannan na nuna cewa abubuwa guda biyu ne za su kai mutum nasara da farin Allah innal aqibata lil muttaqin siffa ta taqwa da siffa ta haƙuri aka samu abubuwan guda biyu to za a samu nasara a duk inda kake in ka zama mutum mai taqwa kuma da haƙuri sai ka samu nasara amma sai ga an jarrabe ka to shi yasa ake cewa sai an yi haƙuri ne in ana magana haƙuri akwai me akwai matsala akwai jarrabawa an fahimta to amma mutum ya yi haƙuri akan jarrabawa kamar da annabawa dukkanin sai da aka jarrabe su aka cutar da su an kore su da garuruwansu da suka yi haƙuri suka hara da taqwa Allah ta'ala ya ba su nasara haka ne mabiyan annabawa a kowane zamani da annabawa da suka gabata annabawa da suka gabata mabiyansu da suka yi haƙuri suka tabbatar da tsoron Allah Allah ya ba su sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bai duniya sahabban manzon Allah sun yi haƙuri sun tabbatar da taqwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara an fahimta domin ka'ida ce ba a samun nasara da daukaka dole sai idan an jarrabi mutum aka tambayi wani daga cikin mutane wani ya tambayi daga cikin magabata yanzu a bani daukaka yafi alkhairi ko a jarrabe ni yafi alkhairi yace ai ba za ka samu daukaka ba sai an jarrabe ka ba za ka samu daukaka ba sai an jarrabe ka an ga karfin imanin ka domin ba tare da jarrabawa ba kowa zai yi da'awar cewa yana da cikakken imani yanzu zaman mu na misali a nan yanzu kowa yana jin zuciyarsa a ciki take da imani kina ma in bai fi sauran jama'a ba yana gani ba wanda ya fi shi imani ina gani daidai da kowa ana fahimta amma da jarrabawa za ta zo a nan ne karfin imani zai bayyana da za mu ce misali yanzu kowa saboda Allah ga matsaloli ga marayu da yawa wanda ba su da abinci ba su da abin sha ba su da gurin kwana saboda haka saboda Allah kowa ya kawo duk abin da yake cikin aljihunsa ya zo ya aji kowa ya kawo wayarsa ya zo ya aji za a ji a hada asir a kai wa marayu fi sabilillahi ya kuke gani ba magana shawara kawai kafin ka fita daga masallaci kawai za ka zo ka aji za ku leko gobin na gaba daya za a caje ka in baka kawo waya ba ka fita ba ya kuke gani amma ina zan ce muku za ku taimaki addinin Allah ya iyawa za ku ce eh amma an kai wannan ba ku aiki ba don me don yi zama an jarrabe ku to a baki haƙuri yana da sauƙi zan yi addini zan taimaki addinin Allah da baki wannan da harshe kowa zai amma idan an zo aiki a nan ne maganar take ba kowa zai tabbata ba to shi yasa Allah ta'ala yake cewa kike kira manzansa fasbir kai haƙuri akan cutarwa akan ƙaryata kada suke yi ƙaryatawa da suke maka domin da annabi Nuhu ya yi haƙuri an ga wannan haƙurin ka hada ta taƙawa kyakkyawan koma takaci kai za ka yi nasara za ka samu ɗaukaka ba haka kuma hakan ya faru ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yaƙe shi an kore shi a Makka ya je Madina suka bi shi da yaƙi yaƙin Badr yaƙin Uhud Ahzab an shirya makarƙashi an so an yi sulhu da suka fara maka suka warware sulhu manzo Allah ya zo zai yaƙe su kwazan ga manzo Allah ya zo ya mamaye su ban san ta ina manzo Allah ya shiga garin Makka fatuha Makka ta ina manzo Allah ya shiga kwazan ko suka manzo Allah ya zo ya mamaye su bayar da suka iya manzo Allah ya tara su dai ya kuke ganin zan muku yanzu wanda ka kore shi ka kashe shi ka ƙaryata shi ya zo ka shiga hannunsa ta wanzu Allah ya musu afuwa ta Allah ya cika masa da alƙawarinsa saboda haka a kowane abu a kowane zamani idan musulmi suka yi haƙuri suka tabbatar da tsoron Allah a aikace dukkanin al'amuransu gurgunan hali sai an samu nasara wannan halin da musulmi suka samu kansu a yau mu zamanto abin tausayi la haula wala quwwata ana ƙaskantar da mu ana cutar da mu duk duniya da yawan amma an kasa a yi komai saboda me an bar da ƙawai Allah ba ya saba da ƙawarinsa to Allah subhanahu wata'ala ya tausaya mana Allah subhanahu wata'ala ya haɗa kawunan musulmi don ku tuntunu da bala'un da suke ƙasashen musulmi musamman abin da ke faruwa a gabas ta tsakiya Allah ya kwantar da wannan fitina Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da al'ummar musulmi Allah subhanahu wata'ala ya raba su da zalunci masu zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana kyawun ayyukan kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.